ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Talata, wanda shine yammacin 27 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 18 ga watan Afrilu na shekarar miladiya ta 2023. Daga wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, inda aka fi sani da suna Dandali, da ke nan tudun wadan Zaria a Nigeria, inda muke gabatar da tafsiri na watan azumin Ramadana mai albarka. A yau insha Allahu, kamar yadda aka sanar a tun jiya, za mu karkare wato wannan tafsiri na wannan wata na Ramadan. Ba idan mun kai ƙarshen inda ya kamata mu tsaya ba, sai dai saboda yanayin lokaci da ƙurewa. A yau insha Allahu, a wannan kaset na 27 za mu yi tattaunawa ta rufar tafsirin nan insha Allah. Allah rahma zai karanta mana wasu daga cikin ayoyi masu albarka na wannan sura, daga aya ta 60 zuwa inda muka tsaya, daga fadar Allah. وما أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أوتيتم فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا دنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا، ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليك، ما كانوا إيانا يعبدون.
نعم. kafin mu shiga cikin karatun, akwai tambayoyi da aka rubuta a jiya. Wannan yana cewa wata takarda ne dauke da tambayoyi wajen guda hudu. Tambaya ta farko ya ce, malam, muna son ƙarin bayani ne game da iyakar hurumin Makka, at least how many kilometers from Kaaba, da kuma ɓangaren rubutun sosai ga gaskiya. To, dangane da nisan haramin Makka daga Kaaba ta ɓangarori daban-daban, gabas da yamma, kudu da arewa, na duba wani document da yake dauke da bayanai da suka alaka da wannan, inda suka bayyana cewa ta ɓangaren arewaci, wato daga Kaaba ta arewaci, shine hanyar zuwa Madina kenan, inda ake cewa Tan'im ko Masjidul Umara, wanda shine yake bakin gabar haramun ta wannan bangaren daga haramun makka zuwa wannan wajen sun ce akwai kilomita 7 sai kuma ta bangaren yammaci shine hanyar jidda inda akwai site na Hudaybiya inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya lokacin Hudaybiya wannan shi kuma ta wannan bangaren akwai kilomita 18 daga Ka'aba zuwa iyakar haramun sai ta bangaren gabas shine ta site din Ji'irana wato inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito in san da ya wata umrah shi da yake ce mata umratul qaba ta bangaren Najd kenan anan kuma akwai kilomita 14 da rabi zuwa iyakar haramun daga Makka sai ta bangaren kudanci shine bangaren Arafa wanda karshen harami ta wannan bangaren shine Masjidu Namira wanda yake filin hawa Arafa din nan kusa da Jamarat nan kuma daga Ka'aba zuwa wannan wajen sun ce kilomita 20 ne wallahu a'lam sai mai tambaye ya sake cewa shin Madina da Baitul Maqdis suma suna da hurumi to ita Madina tana da hurumi irin wannan na geographical location wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya haramta Makka haka nan kuma Allah da kanshi ya haramta Madina wata riwaya kuma yace Annabi Ibrahim ya yi addu'a an mai da Makka hurumi ni kuma nayi addu'a an mai da Madina hurumi wato Makka da Madina suna da duk irin wannan dokokin da suke enjoying na haramci na hana tsuntuwa da hana yawo da makami da hana yin wato abin nan koran dabba ko makamancin haka ita Madina a cikin hadisin Bukhari da Muslim manzo Allah ta sama yana cewa ma baina irin wa saurin ko ma baina labataiha sakankanin wasu manyan duwatsu guda biyu da suka yi magarin kamar wani kwabo haka wato masjid jabal saur da jabal ir to suna yake ce malabataiha bakaken duwatsu guda biyu da suka kewaye Madina su ne haramanta abinda ke tsakankanin su ta ciki da wannan duka harami ne amma abinda ke waje baya cikin harami amma ki masjidul aqsa masallacin wato baitul maqdis wanda ke kasa falastinu to shi magana mafi inganci ba shi da irin wannan alfarmar da Makka da Madina suke da ita ta fuskar iyakance wani waje a ce nan bai halatta a yi kaza da kaza da kaza ba wani tashi magana mafi inganci duk da yake yana da falalarsa ta fuskar wato ladan ninka lada so 200 ga wanda ya salla a ciki ladan shi bai ninku so 200 fiye da sauran masallatai banda Makka da Madina sannan kuma yana daga cikin wurare guda uku waɗanda ake tashi ta kanas ta Kano a je a yi ibada a wajen wuri na uku wanda yake da alfarma irin ta Makka da Madina isa sabanin malamai shine wani kwazazzabo da ke kasar Taifa da ake ce ma wadi wadi wato wannan kwazazzaban isa sabanin malamai wasu malamai suna ganin shi ma yana da alfarma kamar da zuwa cikin wasu hadisai karin bayani za a yi koma littafin al-Imam Ibn Qayyim mai suna Zadul Ma'ad wannan kenan sai mai tambayan ya sake cewa shin Annabi Ibrahim alayhi salam mutumin ina ne Annabi Ibrahim alayhi salam inda aka ce an haife shi wani gari da ake ce ma Awar a kasar Al-Kildaniya kasar Kildan a yanzu tana cikin kasar Sham bayan nan yayi kaura zuwa Kan'an da ke cikin kasar Falastinu a yanzu ya kuma sake yin kaura daga wannan gari zuwa Babila zuwa Haran zuwa Sham zuwa kasar Misra sannan ya dawo kasar Makka inda ya bar ɗansa da matarsa sannan ya koma a Khalil garin Khalil a kasar Falastinu sannan ya sake koma kasar Sham da sauran tarihi mai yawa daga Annabi Ibrahim tarihin shi da yawa tantance ina ne garin su aiki ne mai zaman kanshi sannan shin kowanne annabi ne sai ya je kasar Falastinu ko ya abun yake a'a ba kowanne annabi ne dole sai ya je kasar Falastinu tabbas ana ma kasar Falastin take da cewa biladul anbiya kasa annabawa saboda yawaita annabawa a cikin ta sun fara tun da kan shi annabi Isma'il din annabi Ibrahim da ƴaƴa da jikokinsa da zuriyarsa mafi yawan annabawa mun ji hatta annabi Musa ma yayi kaura ya koma din annabi irin su Sulaiman da ainihin Dawud alaihi assalam duka sirayi a wannan yanki tsakanin dai kasar Falastinu kasar Iraki kasar Sham da kuma kasar Hijaz duk haka ba dole ne kowanne annabi sai ya je wannan kasar ba ya sake cewa mai bayani tsakanin Falastinu da Isra'il kuma ina ake ce ma East Israel ko occupied territory ko makamantan su kuma tana yiwa a bar kashe-kashen musulmai ko da ta hanyar sulhu ne zaga wannan lissafi ne zaman kanta wannan bayanin ina ne inda aka kwace yaya rikicin yake kuma yana buƙatar wani mutum masanin tarihin siyasar duniya wanda kuma ni ba harka ta bace ba sabga ta bace da zan iya wani jawabi mai gamsarwa akai ina ne ake rikici tsakanin Isra'ila da Falastinu kuma ya bai a sulhunta wannan rikici wannan abu da aka yi conference da yawa akan shi na zan iya bayani akan shi anan a take sai dai ni abin da kawai dan iya sani shine wuraren da Isra'ila ta kwace ma Falastinawa wani yanki kasar Misr ne wani yanki kasar Urdun ne sai kuma shahararrun wurare a kasar Falastinu sune Ad-Diffa al-Gharbiya wato abin da yake ce ma wato yankin West Bank da kuma zirin Gaza shine kibabu Gaza akwai kuma wato tuddai na Al-Ghulan wanda a kasar Syria suke tuddan Al-Ghulan akwai kuma yankin Sina wanda shi kuma kasar Masar to wannan da abubuwa ne sanarwa a tarihi wannan tarihi ne dake komawa tun 1948 tun rigingimin da aka yi ta yi da harbul December harbul October Sadis gaskiya dai zance ne mai yawa akwai literature da yawa akan sa bana jin zai iya yiwa anan mu iya tantance wannan tarihi yadda ake so sannan shin masallacin Baitul Maqdis a shari'a na suwa ne to tunda aka ce masallaci kaga aiko na musulmi ne kenan dai sunan shi masallaci tunda ba coci bane tarihin Baitul Maqdis da rigingimin da aka yi akan shi tsohon abu ne malamai suna bincike har akan wane ne ma ya gina masallacin wanda galibin maganganun suna kuma ga kan cewa annabi Adam alaihi salam shi ya gina wannan masallaci sannan annabawan da suka raya shi tun daga kan annabi Musa da annabawan da suka biyo baya irin wato zuriyar gidan Yaqub su Yusufa da Sulaiman da annabi Dawud har zuwa kan annabi Zakariya da Yahya har zuwa lokacin da kuma daular Turawa ta bizanta ta kwace wannan masallaci ya yi shekaru wajen 800 a hannunsu wasu ne ba su samu suka kwato shi ba inda wannan Sayyidina Umar radiyallahu anhu daga baya kuma masallacin ya ta canza hannu yau a hannun musulmai gobe a hannun kirista suka sake rike shi wajen shekara 150 har zuwa zamanin sarki Salahuddin al-Ayyubi shine ya ƙara kwato masallacin daga hannunsu daga baya suka sake kwacewa haka dai aka yi ta rikici har zuwa yanzu yadda yake so haka wannan wani abu ne wanda shi ma rikici ne mai zaman kanshi da sai dai a yi ta addu'a kawai kuma batun shin za a iya daina wannan rikicin ta hanyar sulhu wannan Allah shi ne mafi sani a wannan tambayoyin da aka yi a nan kenan a wannan doguwar takarda Allah ya samu dace sai wata tambaya kuma da mutane sama da ɗaya suka rubuto ta kamar mutum uku wani kuma ya mun message ta waya akai wai batu akan haduwar Idi da Juma'a wai Idi da Juma'a ya abun yake to wannan naga kamar irin maganar da muke yi ne a jiya cewa mu al'ummar musulmai na wannan kasar mun saba da rigingimu akan abubuwa waɗanda rigingimu ba sa wuce an dinga yin su kenan ana maimaitawa kuma kamar yadda na ambata jiya ita mas'ala ta ilimi irin wannan wadda akwai opinions akwai varying opinions akwai zantuka mabambanta akan ta agun malamai to dai kamata su zama magana ta rikici ko fitina ko jayayya mara amfani ba a cikin hadisin Abu Dawud da Isnadi tabbatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa na lamunta wani gida a farfajiyar aljanna ga mutumin da ya daina yin jayayya ko da yana da gaskiya idan ka ki jayayya don Allah dan kada a yi rikici kada a yi wala tanazu fa tafshalu sai ka ki rikici ka saurara ko da kana da gaskiya annabi ya lamunta maka wani gida na musamman aljanna saboda shi rikicin bai haifar da ɗani ido a mafiyar lokuta. A takaice abinda malamai suke faɗa game da wannan matsala abu ne sananne rubutacce a cikin littattafai na fiqhu da na hadisi abu ne da an daɗe da sanin sa. Saboda abu ne da yake yiwa ya maimaitu ya sake maimaituwa a tsawon shekaru. Al-Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa an mai tambaya kwatankwacin wannan a inda ya bada amsa da cewa malamai suna da mazhabi guda uku akan matsala. Mazhabin farko shine mazhabin malaman da suke cewa ko da Idi da Juma'a sun haɗu to kowanne tana nan a matsayinta ba wata ke ɗauke wata. Wannan shine mashahurin abinda Malikiya suke akai. Kamar yadda Ibn Abd al-Barr ya kawo a cikin littafin sa Al-Istizkar da cikin At-Tamhid. Kamar yadda zaka koda nan kusa mai littafin Muktasar yana cewa da yake lissafin uzurorin da ba sa ɗauke Juma'a sai ya ce aw shuhud Eidin wa in azina al-imam. Haka nan wanda ya je sallar Idi Juma'a bata faɗa a kansa ba ko da liman ya ce ku je na ɗauke muku. Wannan shine mazhabin Malikiya saboda riko da umumul adilla da suke nuna cewa zuwa sallar Juma'a wajibi ne, sa'ayi zuwa ga sallar Juma'a farilla ne, saboda umarnin Al-Qur'ani ne. Qur'ani ya ce idza nudiya lis-salati min yawmil Juma'ati fas'au ila dhikrillah. Suka ce saboda kuma babu inda aka toga sai aka ce banda ranar da Juma'a tai karo da Idi. Karin dalilin su kuma saboda Malikiya Idi ba wajibi bane, sunna ce muakkada, dan mutum ya barta babu ramuwa a wurin sunna ba ta iya ɗauke farilla. Wannan shine mashhur mazhabin Malikiya. Sai mazhabin Imam Shafi'i wanda Ibn Taymiyyah ya sake kawo shi shine cewa idan aka yi sallar Idi to waɗanda suke mutanen karkara ko suke zaune a nesa da masallaci na Juma'a to liman ya ga dama ya sanar musu cewa to Juma'a ta faɗi a kansu ba dole sai sun zo ba, su koma su gaba da sabgoginsu. Wannan shine mazhabin Imam Shafi'i kamar yadda yake cikin Al-Umm, kamar yadda yake cikin littafin Al-Imam An-Nawawi wato Majmu' Sharh Al-Muhadhab, cewa ana iya ɗauke ma masu uzurori waɗanda dama can suna da uzuri to ba su san halarta ba. To mazhabi da Ibn Taymiyyah yake cewa shine mazhabin Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, yace kuma shi yafi ƙarfin dalili shine mazhabin da ke cewa idan aka samu haɗuwa tsakanin Juma'a da Idi to idan mutum ya sallaci Idi Juma'a ta faɗi a kan mutanen da suka sallaci Idi a matsayin wajabci, amma tana nan a matsayin abin nema na falala, kuma shi liman to ba ta faɗuwa a kansu, don haka zai fito ya tsaye da Juma'a saboda mutane su samu su tsayar, domin shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da haka ta faru da shi abin da yayi kenan. Yace wanda ya samu sallar Idi da mu to zai iya tafiya ya wata sabgarsa, amma mu dai za mu yi sallar Juma'a, don haka ya fi falala ka yi Idin ka sake fitowa ka yi Juma'a, domin wannan shine sunna da Annabi ya aiki da ita a aikace, to wannan ya fi falala. Sai wanda ya yake cewa amma wanda yake da wani uzuri yana iya zuwa ya wani uzurinsa, saboda dama abinda ake nema duk mako shine musulmai su haɗu su yi sallah, su haɗu su yi sallah shine Juma'a. Idan wannan haɗuwar ta taru wanda da yake da wani uzuri yana iya zuwa ya yace, musamman ma saboda a ranar Idi akwai uzurori da yawa a gun mutane, wataƙila in babbar sallah ce akwai yanka dabban layya, in ma ƙarama ce akwai shagulgula da aka saba na buki da hawa da kaza da kaza da mutane suka saba yi da ziyarce-ziyarce, wannan kuma yana iya kuntata musu in aka ce an yi sallah ta taron Idi da taron Juma'a har guda biyu. Yace musamman kuma saboda shari'a ta zo da halaccin idan wasu ibadoji guda biyu suka haɗu ɗaya ta ɗauke ɗaya, kamar yadda wanka biyu in suka haɗu ga mutum ɗaya yana iya ɗauke ɗaya da makamantansu. Yace wannan ita ce mas'ala mafi inganci. Yace amma za a yi sallar azhar, duk wanda bai sallar Juma'a ba dama asali wanda sallar Juma'a ta kubuce mishi shine kamar wanda ya makara, ko wanda dama sallar Juma'a bata hau kanshi ba, kamar matafiyi, kamar mara lafiya, kamar mata, dama me yake kansu azhar. Saboda azhar ne, saboda fatawar cewa babu azhar, wannan fatawa ce shadda, an samu ta daga Atha ibn Rabah, an samu ta daga Imam Shawkani a cikin al-Awtar da cikin Asil al-Jarrar, amma fatawa ce shaga saboda madogararta shine asarin sahabi ibn Zubair wanda aka ce bai fito yayi sallar azhur ba bai kuma yi juma'a ba, kaman kalla asarin da kyau zaka ga su mutanen da suka jira shi su sun yi sallar azhar, su wanda suka ce mun jira shi fito bai fito ba su sun yi sallar azhar, shi ma kuma akwai yiwuwar yayi azhar din shi a cikin gida, zaka ruko da asali shine cewa akwai sallar azhar. Duk da yake a wannan zamanin an samu Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin Allah ya gafarta mai yayi kokarin ya karfafa wannan mazhabin, amma gaskiya mazhabi ne mai rauni kamar yadda Al-Allama Ibn Baz yake faɗa, kamar yadda ainihin Muhammad Ibn Salim Al-Uthaymeen shi ma yake faɗi, kamar yadda fatawar Dr. Da'ima take, kamar yadda fatawar Ibn Taymiyyah, kamar yadda fatawar ainihin wato Abu Sulaiman Al-Khattabi a cikin Mu'allim Sunna da kuma Ibn Khuzaimah a cikin Sahih ɗinsa da Al-Imam An-Nasa'i a cikin littafinsa As-Sunan Al-Kubra, dukkaninsu sun tafi akan rukusa game da sallar Juma'a din, amma da tabbatar da cewa lallai wanda ya bar juma'ar zai sallar azhar, don kana so ka fita daga duk wannan rikicin ka je kai sallar juma'a ka kawai ka huta, dama ka saba yi menene a cikin juma'a kwaya daya da dama tun da aka yi ka kake yi sai zaka zo kai ta rigima a kanta, sannan wanda ya dauki fatawar cewa shi ba zai azhar ba ka rabu da shi, ai fatawa ce kuma akwai wasu wanda suka rigaye shi akai, amma ba abin ai ta rikici ai ta fitina bane a kai, shine abin da ake so mutane musaba da gujewa fitina akan mas'aloli ire-iren waɗannan na furu'a, babu abin da suke illa ƙara nisanta zukatan junanmu da junanmu da ƙara kawo gaba da fitina tsakanin musulmai, kuma abin ƙi ne abin a guje mishi. Wannan a takaice kenan game da wannan mas'ala ta haɗuwar sallar Idi da sallar Juma'a. Allah Ubangiji shi ne mafi sani, da wani ganin na cinye lokacina mai minti 23. Ina da sauran jawabi? Ayin ba za su tafi ba gaskiya. Gara mu ba su ko ina da jawabi ko kuwa ya wannan ne nawa? Na iya remark ina? To, afon ya zama tasirin ya zama jawabi yau. Farko godiya ga Allah Maɗaukin Sarki akan wannan dama da ya bamu ni da ku gabaki ɗaya. Muka zauna tsawon kusan kwanaki 27 kenan yau muna ta wato tadabbure a cikin ayoyin Alkur'ani mai girma. Ubangiji Allah Maɗaukakin Sarki gare shi muke godiya tun farko da a kuma ƙarshe, da fatan Allah Maɗaukakin Sarki ya karɓa mana ayyukanmu da muka yi gabaki ɗaya na alkhairi, ya kuma gafarta mana zunubanmu, ya kuma sa mu gama lafiya, ya sa kuma mu ga maimaicin wannan wata mai albarka. Wannan tajriba ta tafsirin Alkur'ani mai girma a wurina sabuwa ce kwarai gaskiya, duk da ba bana na fara a karambanin karantarwa ba, amma ban taɓa yin tafsiri ba. Allah ya sani, kuma duk wanda suka san ne sun san yadda nake tsananin tsoron yi wa Alkur'ani hawan ƙawa. Ba sabgata ba ce, ni ba malamin Kur'ani ba ne, ba ma malami ba ne, ni mai bincike ne akan ilmomin harshe, amma dai tsautsayi ya sa muka kama wannan harka ta karantarwa. Sau tsayin farko shi ne kisan gilla da aka yi malamin Malam Albani, Allah Ubangiji ya gafarta mishi, wanda a sanadiyar haka wasu daga cikinmu muka hau kujerarsa don ci gaba da gudanar da wasu daga cikin darussansa. Amma tafsiri a keɓance a iya sani na, kuma har yanzu a haka nake na san ban cancanta na yi tafsiri ba, saboda ba malami ne ni masanin Qur'ani da ilmomin shi ba, amma yanayi ya sa muka kai ga haka. Daka ina ƙara ba da uzuri akan abin da za a ji na ƙarancin gogewa da ƙarancin ilimi da rashin iyawa, dama muhallin haka ne domin ba harka ta bace. Baya ga haka wajibi ne kuma a yi godiya ga wasu daga cikin ɗaiɗaiwan mutane ko wasu al'ummomi wanda suka taimaka wajen ganin cewa wannan majalisi na tafsirin nan tsawon wata guda ya sami nasara. Farko kwamitin malamai na Jama'atu Dalsu Bida ga Gamsu Sunna na Zare Local Government, wanda su ne suka ayyana ni na zo ne wannan tafsiri. Wannan kwamiti ke ƙashin jagorancin Malam Nura Zubairu Dambo, Allah ya saka musu da alkhairi. Za mu yi tunawa a wata cikin ranaku wasu sun kawo mana ziyara nan su Malam Abubakar Jumare. dole mu musu godiya akan wannan dama da suka bamu dan mu zo mu yi tafsirin alqur'ani mai girma a wannan wajen sai kuma kwamitin wannan masallaci rashin jagoranci Malam Ali Sabo da yan kwamitin sa da sauran waɗanda suke kula da harkar masallacin Allah ya saka musu alkhairi wanda suka yi maraba da wannan postin da aka yi muni kuma suka bani dukkanin haɗin gwiwa da nake bukata dani da alarmana dan ganin wannan karatu ya kankama Allah ya saka musu alkhairi sai kuma tashar TV ta Albani TV mallakan makarantar Dara ta Salafiya wato makarantar Malam Albani Zaria wanda suka daukan mana wannan karatu kuma suka sa shi a gidan TV kuma bamu biya su kudi ba wanda sai an biya kudi suke sakawa amma saboda dangantakar ni da nake karatun da makarantar da kuma dangantakar masallacin da da'awa ta sunna da kuma yadda muke duka tafiya ɗaya ne suka ga dacewa su sa wannan karatu kyauta ba tare da mun biya su ba Allah ya saka musu alkhairi Allah kuma ya ƙara yaukaka wannan tasha ta TV da kuma sauran tashoshinmu na addinin musulunci ire-irenta ta kwarorin da waɗanda kuma nake ganin sun fi kowa cancantan godiya su ne mu masu saurare mu da nan da muke zuwa mu saurara mun fi kowa cancantan godiya da haka Allah ya saka mana da alkhairi ga baki ɗaya mu masu saurare Ibn Qayyim yana cewa babu mutumin da ya yi maka alkhairi babu mutumin da ya yi maka kyauta sai da mutumin da ya buɗe maka kirjinsa ya saurari abin da zaka karantar na addini babu wanda ya maka taimake ga yawan wannan domin duk yadda mutum ya kai ga karatu idan babu masu saurare sai dai ya zauna shi kadai ya yi jigom da haka masu sauraron nan na kusa da na nesa ku da muke karatu nan da ku kai tsaye da masu bibiya ta tashoshin yaɗa bayanai na zamani musamman ta YouTube da Facebook da WhatsApp da Telegram duka daga ko ina suke a duniya muna musu addu'a da fatan alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi sannan kuma zan yi addu'a ta musamman ga wasu cikin malaman da suka karantar da mu a wannan masallacin ko a wannan anguwar ko wanda ni suka karantar da ni harkar ilimi na alqur'ani na farkon su shine Malam Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta mishi wanda shine malamin da ya yaye ni a karatu na zauna gaban shi tsawon shekaru kusan 15 zuwa 16 har zuwa ran da Allah ya dauki rayuwarsa ina masa addu'a alkhairi Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya kai haske kabarinsa da shi da sauran malaman mu da Malam Hassan Idris wanda yake cewa Malam Afarba Allah ya gafarta mishi malami ne wanda ya karanta da mu a nan cikin wara kuma duk mun san shi kusan dukkan mu nan dalibai ne da ƴaƴa da jikokinsa da waɗanda yayi rayuwa da su Allah ya gafarta musu sai kuma daga cikin rayuwarsa akwai Malam Musa Sahabi da Malam Aciku da Malam Alladi waɗanda dukkanin su malamai ne a nan masallacin suna karantarwa Allah ubangiji ya saka musu alkhairi akwai kuma Alhaji Faruk wanda yake cikin Plaza wanda ya gina wannan masallacin muna mai addu'a Allah ubangiji ya karba mushi wannan aiki da yayi Allah kuma ya gina mushi gida aljanna yadda ya gina ma Allah masallaci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya alƙawari rawu manta da Alhaji watan Usman Kila wanda makwabci ne garin masallacin kuma da masallacin a gidan shi Allah ya rera zuwa shekaru da yawa Allah ya gafarta mai Allah ya karba mushi aikin da yayi na bayar da bangaren gidansa ya zama wato masallaci da ake sallah kafin a kaura a dawo wannan masallaci na dindindin zan yi tuna a masallacin nan tun ana wancan masallaci na gidan Usman Kila akwai wani generation na dattawa waɗanda kusan yanzu duk sun kare sai wani ɗaya ɗaya galibin su iyayenmu ne galibin su malamanmu ne dattawa ne mun taso mun gansu da shekarunsu galibin su sune za ka iya cewa generation na farko na Ahlus Sunna a wannan garin muna musu addu'a ga baki ɗayan su ubangiji Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama Allah ya kai haske kaburbarar su Allah ya rike musu zuriyar su da bayan su daga cikin su zan iya tuna irin su Alhaji Muhammad Sahabi da dan uwan shi Alhaji Musa Sahabi da Alhaji Muhammad Dan Zakara da Alhaji Usman Kila mun ambace shi Alhaji Dan Baba Alhaji Bello Manumfashi Alhaji Sule Ringin waɗanda zan iya tunawa kenan akwai su da yawa Alhaji wani Alhaji Sala Gasu kwarai duk waɗannan sun ƙaura wannan kada ya yi shi mu'izzana gaba da duk su ne suke zama a tsawon gaba masallacin nan amma yanzu duka sun tashi Alhaji Amin Shabini suna nan da yawa da duk su ne suke rike da masallacin nan da kuma dukansu dattawa ne mutanen kirki ne alhazai ne masu harka da dukiyarsu da ƙarfinsu da addini na amma yanzu ba sa duk sun mutu wannan yana nuna mana mu ma duk wata rana za mu shuɗe kenan Allah Ubangiji ya gafarta musu, Allah ya musu rahama, Allah ya kai haske kaburbarinsu, da su da sauran waɗanda ba mu iya tunawa ba, waɗanda ba mu ambata ba, waɗanda ma ba mu san su ba, waɗanda muka manta da sunayensu Allah ya san su, Allah kuma yana sanar da ayyukansu. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karɓa musu ayyukansu na alkhairi, Allah Ubangiji kuma ya gafarta musu, Allah kuma Ubangiji ya maye musu bayansu, Allah ya karɓi alkhairansu ya gafarta musu kurakurensu da mu gabaki ɗaya. Kalma ta ta ƙarshe jama'a da zan yi nasiha dunƙulalliya gare mu gabaki ɗaya al'ummar tudun wada. Wannan masallaci kamar yadda ɗan uwa Malam Shu'aibu ya faɗa a ran nan, masallacin nan na dandali yana da tarihi sosai game da harkar sunna a tudun wadan Zaria. Amma abu ne sananne, shi tarihi babu yadda za a yi ka goge shi. An yi wasu shekaru da aka waye gari masallacin Ahlus Sunna suka zama guda biyu a cikin, masallacin Markazus Salafiyya da masallacin Dandali. Kuma aka yi ta yin wani takun saka na ba gaira ba sabas. To wannan takun saka ya kamata duk a daina shi, duk ba daidai ba ne. Ba daidai ba ne a ce ga masallaci na Ahlus Sunna guda biyu, wani bai sallah a nan, wani bai sallah a can, wani bai kallon wani da mutunci, wani bai girmama wani. Akwai kurakurai a duka ɓangarorin guda biyu, da ɓangaren matasan, da ɓangaren dattawa, da ɓangaren masu wa'azin, da ɓangaren masu sauraro, kowa ya san kuskuren shi. Zama kowa ya ji tsoron Allah ya gyara. Kamar yadda muka ambata, yana daga cikin mabadi na addinin musulunci shine haɗin kan musulmai. Kuma kowa da amfanin shi a cikin musulunci, da dattawa, da matasa, da malamai, da ustazai, da almajirai, da masu saurare, kowa yana da amfanin shi. Babu wanda yake a ce wai bai da wani amfani a musulunci shi bare ne ko zai. To kowa a cikinmu ya zama ya yi utilizing wannan amfanin nashi don cigaba al'umma, ba don ƙara kawo rigima da saɓani da fitina cikin al'umma ba. Wannan fitintunu ba su da wani amfani, ba su da wani daɗi, kuma ba don ma munasaba ba, ba wani amfanin tunan su. Ubangiji Allah ya gafarta mana gabaki ɗaya. A nan zan tsaya saboda akwai waɗanda za su yi jawabai cikin shugabanni da masu ruwa da tsaki, insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Allah ya sa kaiya da alkhairi. Malam ya yi tafsiri, ya yi nasiha, ya yi addu'o'i. Yau kwana 27 kenan malam na karantar da mu alkur'ani. Babban abin sha'awa shi ne a majalisin akwai mutanen da in ba alkur'ani ba, ba abin da zai sa su zo su zauna a ƙasa. Wannan ba ƙaramin abin albarka ba ne. Akwai bayan malam ya yi jawabinsa, za mu so mu saurari jawabi daga shugaban kwamitin wannan masallaci, ba don komai ba, don mu ji yadda wannan tafsiri ya gudana, da kuma yanayin wasu bayan Allah da suka ba da gudunmawa, da kuma shi kanshi kwamitin taiwa malam da sauran waɗanda suka tabbatar ganin cewa wannan tafsiri ya gudana, a yi musu godiya kuma a yi musu addu'a. Da wannan za mu gayyaci shugaban kwamitin wannan masallaci malam Aliyu Sabo Shattiman Tudun Wada don ya zo ya yi ma al'umma bayani.
Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah. Saboda yanayin lokaci zan yi abin agurguje ne. Da farko abubuwa biyu ne zan yi magana kai. Na farko zan yi magana kan kamar godiya ne ga yanda aka tafiyar da wannan tafsir. Na biyu kuma akwai wasu aikace-aikace da muka yi a wannan masallaci wanda akasarin mutane suna ganin abin da ake yi mai har yanzu ba a ƙarasa ba. So da farko muna miƙa godiya ga Allah da ya kawo mu wannan rana 27 ga watan Ramadan, wanda kusan mun kwana 27 ana gudanar da wannan tafsir a wannan masallaci. Sannan kuma zan miƙa godiya ga majalisar malamai na Izala reshen karamar hukumar Zaria da ta turo mana Dr. Kabir Abubakar Algar for the first time karo na farko kamar yadda ya faɗa wannan shine taswir dinsa na azumi na farko daga haka ne mallam wanda kuma alhamdulillahi kusan kowa yana alkan barka kusan duk wanda suka halarci wannan taswir daga ranar farko zuwa yau suna farin ciki da yadda ka gabatar da wannan taswir muna fata Allah ya saka muka da alheri sannan ba zan manta da alaraman sa ba mallam Muhammad Ashur Yusuf Yakub wanda shi ma tare aka fara wannan tafsir da shi har zuwa yau ustaz Alaramba muna fatan Allah ya saka maka da alheri da mu gaba daya sannan ba zan manta da yan media ba press wato wanda suka zo daga Albani TV kusan tun farko har zuwa yau da su muke ta ake ta gabatar da wannan tafsir akwai Abdurrahman Al-Qasim da kuma Suhail Kabir Abubakar wanda da yake ga tafta dan mu ne muna fata Suhail kai kokari ka gaji mahaifinka ko ka wuce shi ma
na'am
Allah ya kara muku albarka sannan muna godiya ga ita kanta hukumar gidan talabijin na Albani da ta ba mu wannan horimi ake gabatarwa ina jin muna kallon wannan abu karfe 1 ne na dare a kullun ina jin wayansu mu suna samu daman godiya su kalla muna fata Allah ya saka musu daliri kamar yadda mallam ya faɗa mu ba su koko ba sun yi ne saboda Allah then akwai yan agajin mu wanda kusan kodo suna waje suna kula da ababen hawan mu su ma muna fata Allah ya saka musu da alheri sannan akwai yan kwamitin kafin je ka kuka kwamitin masallaci zan miƙa godiya ga babban malamin mu babban limamin masallacin nan naibin masallacin juma'a na Danja Sheikh Malam Muhammad Atiku muna godiya ga irin jagoranci da kai mana a wannan masallaci fiye da shekara 30 yana limanci a wannan masallaci wanda har yanzu bai gaza ba muna fata Allah ya kara ma rayuwa albarka sannan sai yan kwamitin mu na masallaci da tafsir akwai Malam Aminu mai jama'a akwai Alhaji Aminu Zakari akwai Malam Umar Hassan wanda shine sakatare na kwamitin wannan masallaci akwai Malam Alhaji Nura Abdul Jalal wanda shine treasurer Malam Shehu Sadat Yaro akwai sauran yan kwamiti kamar su Musa Balele Malam Kabiru Kilako Malam Sharehu Lamido da dai sauransu da Aliyu Dauda duka muna muku fatan alheri muna fatan Allah ya saka mana da mafitacin alheri kamar yadda na faɗa akwai magana na biyu shine magana aikace-aikace da muka yi a wannan masallaci musamman gab da fara wannan tafsir na wannan azumi akwai electric pitons wato gloves nan da aka sa ina jin kowa ma muna ya daga kawunan mu mu ga yanzu ba gloves nan da baya ci wanda kafin lokacin ina jin kusan fiye da rabi ba sa yi so wani bawan Allah shi ya ba mu aka estimate kudi 49,000 ya ba mu cash aka ji aka so wannan mutum da ya ba da wannan kudi 49,000 aka so wannan gloves aka sa gaba daya sannan sai issue na solar batteries na solar so in za mu iya tunawa ana ta samun matsala da batterin mu muna cikin karatu sai ya ɗauke to wannan masana akan abin suka ba mu shawara sai dai a canza su gaba ɗaya so an canza wayannan batura guda hudu an saye su a 680,000 manya ne 600,000 akan 230,000 ko nake jin so hudu gaba da dai total 680,000 wanda mutum ɗaya ne ya bada wannan kuɗin aka sai wayannan sababbin batura so a cikin kun ga muna da namu tsofaffin ai guda hudu to sai aka ce muna lallai sai mun ƙara finance kuma in mun ƙara batura ba ba ƙara wannan finance ba za su mutu suma so muka ƙara finance guda hudu akan 55,000 kowanne muka sai da fatarar mu 110 tsofaffin fatarar sannan wani bawan Allah ya ba mu 100 ya dai cika mana a takaice muka sai wayannan sababbin batar muka sai panel da su 55,000 so hudu 55,000 times 4 ban yi calculation ana then sai issue na penti ina jin muna ganin yadda ake ta gudanar da penti a wannan masallaci abinda muka sai kayan pentin kawai 580 kayan kawai banda ladan aiki sannan masu workmanship suka masu aikin suka caje mu ladan aiki 80,000 dumun biya sai maganan wannan katako da ake hawa kun san scarlet ko suma ba haka aka ba mu kyauta ba an zo an ba mu su akan 50,000 kuma shi carpenter shi yake zuwa ya kakkafa duk inda za a matsa da shi ya mayar da shi can aikin shi ne akan 50,000 sai issue na borehole yawancin ku sun san muna ta matsalar ruwa wani lokaci sai dai mu siya a hannun masu sayar da ruwa so mun kashe kusan 60,000 yanzu akan wannan aiki a takaice abinda mu kashe daga a cikin wannan wata daya 1,719,000 1,719,000 that is in English 1,719,000 nan yayi daidai da na faɗa da wasu go so aka mu kashe gaba daya sannan a yau wani bawan Allah ya ba mu donation na naira 50,000 a yau din nan sannan kuma ke wayawa da muke da kwando kullun tun daga ran 1 ga wata zuwa yau bayan Allah sun ba da gudunmawa naira 30,000 wayannan su ne kudaden da suke hannunmu 50,000 da wani bawan Allah ya bayar yau da kuma 30,000 da yake asusun masallaci amma akwai ɗan wani abubuwa da za mu yi da su yawa so an ce kuma an tunasar da ni akwai Malam Yakubu mai gyaran wuta wanda duk wannan aiki da aikin da ya taso na wuta a wannan masallaci shi yake ɗaukar nauyi kuma ba a ba shi kokobo hatta wannan fitin sun ina latin da ya sa kyauta ya sa su duka ya yi saboda Allah ne muna fatan shi ma Allah ya saka mishi da alheri a ƙarshe ina miƙa godiya ga dukkan jama'a da suka samu halartar wannan tasir tun daga ranar 1 ga wata har zuwa yau 27 ga wata sannan kuma maganganun da kuka yi ta yi mana kiraye-kiraye da kuka yi ta yi kuna roƙon kwamiti su diba su roƙi malam Dr. Kabir Asgar da kuma malam Sheikh Muhammad Atiku ya ba mu rana ɗaya wanda za a sa malam Dr. Kabir Asgar ya riga karatu a matsayin shi na dama nan tudun wada ne haifafar tudun wada ne karatuttukan da yake zuwa tun yana watsa a nesa muna ji ya kamata mu na gidan mu ya kamata mu fara kwankwada so muna roƙon malam kwamiti za su zauna da malam Atiku insha Allah mu gayyowa haka muna fatan kuma hakan ya tabbata za ta amsa saboda wannan kira ne da duka al'umma ina jin haka ne to alhamdulillah malam muna wata fata alheri Allah ya saka mana da alheri gaba daya Allah ya sa muna cikin wa'anda za a yanta a wannan wata muna fatan Allah ya haɗa fuskokinmu gaba daya a aljanna wassalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jawabi kenan daga bakin shugaban kwamitin wannan masallaci malam Aliyu Sabo kuma mun ji yanda wannan tafsiri ya gudana da bayan Allah da suka ba da gudunmuwa da mu kanmu da muke zaga da kwando ake sanyawa za mu tafi kai tsaye domin mu gayyaci limamin wannan masallaci wanda kuma shine shugaban kwamitin amintattu na wannan masallaci kuma shine shugaban malamai a madrasar malamai na wannan yanki namu na kungiyar Tibris kuma na'ibin limamin masallacin Juma'a na Haruna Danja malam Muhammadu Liman Atiku duk wanda ya taso a tudun wada in dai matashi ne shekara 35 zuwa kasa ya tabbatar da cewa bayan liman yake kallo kullun wato shine limami amma har yanzu kalle shi yanda kace shine dan shekara 35 lalle dole ne mu Allah godiya da ya tsayauta mana rayuwar shi kuma ya bashi lafiya da jiki mai kyau mallan Allah ya kara mu rayuwa albarka zaka taso domin ka sanya ma wannan rufe taro albarka kuma mu karu da ababan da zamu karu da shi daga bakinka mai albarka akarmak Allah
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تو بنسن أكوني جوابي زيزن يبا أنجي تيموريتي كراتو نمالا نفرقو زنكارا قوديا ga malam Sheikh Professor Muhammad Kabir Aminu Abubakar Asgar wanda yazo ya ba mu karatu tsakani ga Allah wato wannan bawan Allah ba abin da zamu ce masa sai mu yi masa godiya kuma wanda suka yi hikiman turo mana wannan bawan Allah sun kyauta Allah ya musu sa kai da alkhairi abin da ya koya mana Allah ka ba mu ikon aiki da shi Allah ka yi masa sakaya ka shirya zuri'arsa da namu ka sa mu rayuwarsa da rayuwar zuri'arsa albarka wani babban shehu malami malam Dr. Bashir Lawal shi ma ɗaya daga cikin manyan matasan malamai waɗanda suke alhamdulillah gaskiya tsakani ga Allah garin nan muna mai Allah godiya Malam Muhammad Kabir muna godiya da zuwanka kuma tsakani ga Allah mun ji dadin zuwanka to wannan magana da aka yi cikin mutane aka yi ni ma na yarda malam ya zabi ranar da yake so ya zo ya karatu idan al'umma na son amfana da abu to ba a wari ba a cire su daga harkan da za su amfana da za su karo da karatu to da kamar na fata Allah ya mana jagora Allah ya dafa maka ya rika maka ya iya maka ya kama maka ya taimake ka zuri'anka Allah ya raya maka su wannan mutane na masallaci gaba daya domin tsakani da Allah ni ba ni da wanda nake takama da shi kamar mutanen dandali shekara kusan 37 da kusan 7 ko da 8 in ba goyon bayan ku ba bayan da za a yi in zama wani abu da daɗi ba daɗi don ba shi wa a ce harshe da baki ma da harshe da haƙori ana safawa to alhamdulillah ina fata Allah ya muku jagora Allah ya saka ma mutanen tudun wada ko mutanen zariya gaba ɗaya musamman ɓangaren dandalin nan duk lokacin da aka zo sallah zan waga in ga al'umma to kuma ba abin da yake wannan daɗi to kuma ina roƙon sauran al'umma ya zamana akwai cika alƙawari duk abin da ya shafi harka idan ka ɗauki alƙawari ko limami ne sai ko malami ne sai ka cika alƙawari in kana cika alƙawari ba abin da zai hana ka ga jama'a yanda ya kamata ka cika alƙawari idan ka yi alƙawari ka ɗauka ka cika malam mun gode zuwan malam ya yi mana amfani kuma al'umma sun amfana saboda haka mun ji daɗin zuwan malam Sheikh Muhammad Bashir muna maka barka da zuwa shi ma ɗaya daga cikin matasa masu karatu tsakani ga Allah muna fatan Allah ya jagora assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu daidai da lokacin da liman ke sanya albarka mun sami halartin ɗaya daga cikin dattawan matasan malamai wanda duk wanda ke bibiyan ko baka zuwa majalisinsa to inda kana da babban waya to na tabbata kana daga cikin ɗalibai masu albarka a majalisinsa domin duk wanda ke social media kullum ranar duniya ne sai an sanya karatunsa a dukkan shafuka na social media. Malam Allah ya kara mu rayuwa albarka. Malam ka amsa gayyata na wannan rufe wannan tafsir wanda Dr. Kabir ke gabatarwa, wanda malam ya karantar da mu tafsiri akan suratul Qasas. Kuma duk wanda ya halarci wannan majalisi na tabbata ya ƙara da abubuwa daban-daban, musamman tarihin Fir'auna, rayuwar Annabi Musa, yanda mahaifiya duk yanda take ƙaunar ɗanta a ce aka ba ta umarni ta kai shi bakin rafi, ta bi umarnin, daga baya bin umarnin ya zama mata alkhairi. Duk yanda Fir'auna yake kallon kuɗin mulkinsa sakamakon yana tsoron rasa kujerarsa, yasa aka dunga kisa, sai gashi al'amari na Allah aka san ɗaya rayu a gidansa sakamakon so namiji ga mata, ita matar ta ce tana son a bar mata ɗan. Wannan wasu ababai ne da muka ƙara da shi da yawan gaske. Da wannan zan gayyaci Dr. Bashir Lawal don ya samu wannan rufe taro a tafsiri albarka, kuma ya ƙara yi mana godiya tare da yi wa malam addu'a na ilmomin da malam ya ƙaru mana da shi. Allah ya taimaki daga
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bayan haka iyayenmu da malamanmu da sauran ‘yan uwa dukkaninmu almajirai, ina mana fatan alkhairi, ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kafi ibadunmu. Gaskiya kamar yadda babban malami malaci Kuliman na zo na tarar da shi yana jawabi, wannan masallaci gaskiya ba ƙaramin kamu ya yi ba, kuma Allah ne shaida. Kwamitin wannan masallaci sun kawo min ziyara a masallacinmu inda na gabatar da tafsiri, na faɗa musu haka. Gaskiya ga ciyaman nan shi ne shaida, na faɗa musu cewa sun yi babban kamu. Wala nuzaki ahadan ala Allah. Saboda haka bai kamata a yi sakaci mala ya kufce ba, ya zama nan ya zama an yi wani kamu da muke fatan wannan majalisi na tafsirin Ramadan ya tabbata a haka, a ci gaba da samun waɗannan alkhairai waɗanda za su ci gaba da zuwa daga mala. Kar ya zama na bane ne, kai ya zama na baɗi, kai ya zama na baɗin can, ya zama a yi ta yi habbaɗin baɗaɗa kamar yadda Bahaushe yake faɗi. Muna fatan haka insha Allah. Malam kuma da ya gabatar da wannan darussa, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa masa a ma'auni na alkhairinsa, kurakurai da za a iya samu Allah madaukakin sarki ya yafe masa. Mu kuma ababen da muka ji aka karantar da mu, mu yi ƙoƙarin aiwatar da su a aikace, mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu a kansu, kada mu yi sakaci a game da su. Ba jawabi gaskiya na zo yi ba, na so a ce na halarci tafsirin kafin wannan ranar, to sai zama daidai lokaci ɗaya ake yi, amma dai tunda ni mai rauni ne da wuri nake rufewa, to na rufe tun shekarun jiya, yauwa ranar 25 ga wata, to sai aka yi sa'a aka ce yau za a rufe, na ce to da izinin Allah za mu samu khitamu humisku insha Allah. To shi yasa sai muka taho duk daga ruwa ana yi. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ma malam da alkhairi, Allah ya albarkaci zuriyarsa, Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa iyaye da alkhairi, sannan mahalarta gabaki dai Allah madaukakin sarki ya ƙara mana albarka dukkaninmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allah ya saka da alkhairi. Jama'a, a jawabin da Liman Atiku yayi na kira ga aka yi domin a samar da majalisi a duk mako ko da so ɗaya ne. Tuni a jawabinsa ya gabatar da amincewarsa kuma har ya ba da dama, kun ga wannan abin a jinjina ne, ya ce malam ya zaɓi rana da ya ga ta yi mishi don ya gudanar da majalisi a wannan masallaci. Allahu akbar. To yanzu kamar yadda dokta shi ya buɗe wannan karatu, kuma za mu miƙa mishi abin magana domin inda abin da zai ƙara faɗi ya faɗa, kuma ya rufe mana wannan zama da addu'a, kuma mu ji idan ya tattarkwa ranar da zai zaɓa ne to, in daga baya ne to, amma dai manzo Allah ya sanar da mu cewa fattabul khairat da kuma kalamsu.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو إن تكدا فرنسيكي دا ونن تارو دا كما إرن جوابن دا ينقواس كيي دا مالا ممو دا صورا مالتا الله يساكا وقوة دا الخير. بطن درسي كسيا بدن إيا إنكي واعي إنزبا gaskiya, saboda duk wanda ya sani ya san hidindimin da nake yi na karantarwa da aikin gwamnati da gudanar da cibiyar Dara Bisi Salafiya da sauran abubuwa da suke tasowa a cike suke kwanakin da nake aiki da su. Amma kamar da malamin Malati ko ya ambata, abinda al'umma suka so ba zai yi wani kwaya ɗaya ce a'a ba, ba zai yi ni in ce a'a kawai, tunda al'umma kuma suna so suna da bukata ba daidai ba ne. Sai ne zan duba tukuna na kinkinta na kuma yi shawara da wasu abokan aiki, daga baya kuma insha Allah za a ji bayani a gun masu kula da masallacin. Wannan kenan insha Allah. Abu na ƙarshe shi ne zan sake miƙa godiyata ga dukkan 'yan uwa waɗanda suka halarci wannan majalisai da kuma neman ahuwa har ila yau kanta yi wani an ɓata mishi ko an mai ba daidai ba. Fata Allah madaukakin sarki ya haɗa fuskokinmu da alkhairi a wurare ire-iren waɗannan iya rayuwarmu da kuma bayan mutuwarmu ƙarƙashin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. A ƙarshe za mu yi addu'a ga waɗanda wato suka gabata cikin shugabanninmu da iyayenmu da 'yan uwa da malamai da sauran da al'umma musulmi, Allah ya zafata musu. Zan shigo ɗin nan mako ne da tije da ya tsere ni cewa a jiya 'yan uwarshi taros, muna mata addu'a Allah Ubangiji ya gafarta mata da sauran mamatanmu gabaki daya, mu da muke raye kuma Allah Ubangiji ya sa mu cika da imani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qatim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bayna ma'siyatik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتن لهم لأبصارنا.